Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Hawwa Sharif
tare da ni Zahra Aminu Fage.
A duran nan Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. A yau 16 ga watan Oktoba na shekara ta 2023 zamu ci gaba da magana ne akan yadda ya kamata a baiwa ƴaƴa maza da mata tarbiyya don shirin zaman aure mai nagarta.
Sauraron mu kamar yadda muka faro muku a makon da ya gabata, a yau za mu ci gaba da wannan tattaunawar mai muhimmanci.
A don haka ne a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki a zauren namu.
Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Sauraron mu za mu garzaya zauren tattaunawar tamu ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta bakin da ta gayyato mana.
To yan aji barka mu da zakira da wada ku a cikin ajin namu na yau da gobe inda za mu tattauna akan matsalar zamantakewar aure. Za mu yi magana ne akan rawar da iyaye ke takawa wurin zaman lafiya ko kuma akasinsu a gidajen ƴaƴansu, wanda za mu ɗauki darasi a hannunsu. Muna tare ne da Hajiya Dr. Safiya Bamalli, Malama Hawwa Yakubu Abubakar, sai Amina Aliyu Tijjani. Barkanku da zuwa. Gaya mana, shin menene ke faruwa kuma me rawa iyaye suke takawa wurin lalacewar zamantakewar auren yaransu?
Salamu alaikum. Watan idan har daga can gefe mazan ba su samu kafuwa da sanin abin da ya kamata na zamantakewar aure ba a wurin iyaye, a cikin gida shi ma uban, wallahi akwai uban da bai da ilimin addini shi, a yanzu iyayen kansu neman abin duniya ya sha gaban su, ba su da lokacin ma tsayawa su ga me ke faruwa a cikin gidan nasu. Komai ma ya riga ya sake shi daga hannun shi, ya bar ma matan shi idan mai kuɗi ne, idan kuma talaka ne wataƙila shi kuma ya fita ya je nashi kila ta shama yake zama yana jiran ailoji ya samu abin da zai samu. Ita matan nan ya batta kafin ta ganshi kila sai yamma,
to dole ta kuma ta
abin da za a ci da abin da za a sha, ita ta san yanda za ta yi. ƴaƴan nan suna kallo suna ganin abin da yake kaiwa yana komowa. Uwa ce take struggling, to ka ga ya mun yanda in yaro ya taso yau ya mallaki gidan kanshi zai yi tunanin cewon shi ya kamata ya ciyar da iyalin shi,
da kai rauni a nan wurin
zai yi tunanin cewon ya kamata ne matar shi ta ci gaba da ciyarwa.
Gaskiya ne haka yake faruwa, da yawa mukan daura ma mata iyaye nauyi akan tarbiyya, akan ƴaƴa, akan zaman aure. To a gaskiya iyaye wasu daga ciki akwai wanda sukan tsaya din su jajirce akan ƴaƴayensu. Gaskiyar magana kuma an fi ba ƴaƴa mata tarbiyya akan yanda za su riƙe zaman gidan aurensu a fiye da ɗa namiji, saboda shi namiji yana ganin ai shi ya san komai, ko in yi aje mata abinci ya gama, ba dole bane ya san sauran duka waɗansu haƙoƙinta. To kuma ba haka bane.
Shin idan an samu saɓani tsakanin su ma'auratan, shin kai tsaye wai ya gani ya kamata a ce suna kai kuka iyaye abokansu ko kuma su je kotu tun da dama don haka aka kirkiri kotu?
A'a, mu a da a baya aure idan ya samu matsala ba a ma son a kai maganan kotu. Ai idan ka kai kotu magana ya lalace. Kai tsaye abu idan ya faru iyaye akan fara zama ma da matan da miji su fara tattaunawa a tsakanin su. In taji in shine ita ta gaya mai laifi, in yana da saukin kai zai fahimta, ya bata hakuri ko ko bai bata hakuri ba, saboda yana gani shi shugaba ne, zai kokari ya gyara. Ko kuma idan ita ne in ya gaya mata, ita ma za ta kokari in mai saukin kai ne ta bada hakuri ko kuma ta gyara. To in abin yaki ne sai ta fara neman iyayenta. Farko wanda za ta fara kai ma kukanta mace uwanta.
Uwa
za ta fara zuwa da magana, tana zuwa gidan iyayenta, za ta gaya ma mama ga abin da yake faruwa, wane kaza yi min kaza. To anan uwa za ta ce, to aya yi hakuri na farko in ta shigo da magana.
To a mutanen da ke
a mutanen
nan ga banne yanzu cewa take, to bai isa ba
anan ya
same mu
wallahi
yayi ƙarya.
To ainihin da tawon mu na da za, in kika zo da maganan uwa za ta ce, to yi hakuri, sai ta zaunar da ke,
ba zuwa yar take,
a sai ta zaunar da ke ne ta baki magana, ta lallashe ki, ta ce yi hakuri, ni ma da na ka an yi min kaza, mu ba ki ga komai ba, mu da da aka yi mata kaza kaza, ko yanzu da kuke cikin jin daɗi, yi hakuri, yi hakuri zai bare. To sai ta bata hakuri, in wani abu take da bukata ba ai ba, za a yi mata 19 na arziki daga gidansu, sai a ce ta koma gidanta. Bayan dan wayansu kwanaki, ko dai uwan, tunda mu a da iyaye mata ma baki zare gidan danki, saboda kamewa ita sarkuwa, kamewa da girma, amma uwa tana zaune ne, ke ne dan zai zo wurinki ya ga miki ga laluran da yake damun shi, in kika yi wannan nasiha kika yi kika ga ya dan ya fi karfinki uwa, to sai ta bude magana ta je zuwa ga uba. Uwa na gashi halin da wance take ciki tsawa lokaci kaza, har abin da suke ciki kenan. To shi kuma uba ai kin ga magana ya fara girma. To uba in aka ga mishi wannan magana, shine sai je nemo uban yaro ko wakilin shi, aje a samu a zauna a yi magana, ya kira dan ya kwaba mishi.
Wato lokacin da iyaye suke shiga cikin al'amarin aure,
a lokacin wallahi ba maganan kotu, ayin ka kai aka ganka a kotu, mamu a da ana ganin abin ku me zai sa, baki da iyaye ne ai kotu, sai wanda sai in yafi karfin iyaye.
To yanzu malama zaki ga wani lokaci za a yi auren ya mutu, iyayen da suka je suka karbi auren ba su san aure ya mutu, wakili har ita macen auren da sai ta yi idda a cikin ɗakin ta, ba ta ga kowa ba, kowa na ta bai sani ba, ballantana har a sa baki kila abin ya gyaru, shi ma bai ga kowa ba, yana sha nan gaban sa.
Su suna gani cewa sun fi karfin iyasu, za su iya makan su komi ba tare da kowa ba ma.
Ba ta ganin kamar kilan sun zo, kilan iyayen babu biyan bukata, ne shi sa yaran ba sa son su je wurin iyayen.
To ya danganta da yanda su iyayen nasu ne suke. Wasu kuma sukan guji iyayen ne, saboda in sun zo musu da magana ba za su tsaya akan turban daidai ba. Wasu za su bi son zuciya. Wasu kuma kawai a yaran ne su suke da wannan ɗabi'a, suna ganin ai sun yi aure yanzu sun mallaki hankalin kansu, duniya na kora hura musu kwakwalwansu.
Amma sun sha tarbiya ko ina?
To ba tarbiya ne ai tun farko. Addidan da yake da tarbiya bai tsallake maganin iyaye.
To kenan dai daga farko dai a ƙara koma da iyayen ne.
Ai iyaye
ba su bada turba mai kyau ba.
Kuki a wannan
duk an zo wurin auren ma ba sa son su shiga ciki.
Sam iyaye fa, iyaye gaskiyan magana sai mun cire son zuciya. In dai muna son al'amura su gyaru, akwai iyaye a cikin maganar lalacewar tarbiyyar ƴaƴa, gaba ɗaya iyaye ne.
Dumu. To me yasa wai yanzu iyaye san ba su damu da gidan ɗan su ko ƴar su yayi kyau, yanzu ta zauna lafiya ko kar ta zauna lafiya, bai dame su ba?
Kuɗi. Suna son kyalekyalen duniya fiye da yanda za su yi abu domin Allah. Duk in ka sa son duniya a cikin zuciyanka, to ba za ka iya gyarawa, ka ji tsoron Allah ka daidaita lamuranka ba. Amma matukan za ka bi yanda aka koya maka tarbiyya, ka dora ƴaƴanka a kai, wallahi ko yanzu ƴaƴan da suka sha tarbiyyan har yanzu suka samu wannan tarbiyyan, za ki gansu ba kasafai, za ki gansu cikin lalacewa ba sam. Akwai nagarin har yanzu, amma ɓatattun sun fi yawa, saboda iyayensu dama su kansu ba su da tarbiyya, balle su ba ƴaƴansu tarbiyya.
Wato daga wanda ma ya zo neman ƴakka, kai a matsayin mahaifi ko mahaifiya, ya kamata ka lura kan wani irin mutum ne ya zo neman ƴakka. Wallahi yanzu abinda nake gani da irin shigan da mazan yanzu suke yi, ko a wa'innan films din mu na Hausa da muke kallo, zaki ga yanayin askin su, irin mai cicirbin gashin nan na abin wando ya yayyage duwawun wando ya zazzago. To yanzu ina tabbatar miki, zaki ga yarinya wai dan ana neman ɗanka, na neman ta zo gidanka, gidansu da kan bata aure su ba, basu aure ta ba fa, wai ta zo ta gaishe da sarkarta sirkan da ba ta riga ta zama nata
sarfewa sai
yanzu. Ina tabbatar miki akwai wanda sirka take ba mu labarin danta ne yake neman yarinya, ita bata ma san maganan yayi nisa haka ba, sai kuma aka bijiro da maganan auren zumunci, aka ce zai yi auren zumunci, wannan abu ya dami yarinyan ashe, ita bata sani ba fa ita wannan maman yaro, sai ga su sun zuba hijabi zan balele har kasa su biyu da ita da kawayanta sun shigo cikin gidan ita uwan yaro
saurayi
saurayi tazo suka duka suka gaishe ta da kamalan su da komai ta amsa tana jin dadi tace sannun ku ban gane ku ba, suka ce ai ni ce wanda wani yake
idan ba ta magana ba ta ta ba
ita da kanta na zo ne mama dan Allah dan annabi dan Allah na roke ki ki bari wani ya aure ni dan Allah dan annabi ina tabbatar miki da wannan labarin haka aka yi ta rasa tace ita ta rasa mami za ta ce kanta ya dauka tace to ta ina zan mama an ce ke ce ba kya so saboda kina son ki ba wanki dan ki bashi dan wanki dan Allah mun dade muna tare to iyaye yanzu suna kallo
jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe bari mu koma zauren namu domin jin cigaban wannan tattaunawar
to muna tare magana kan rawar da iyaye suke takawa wurin tabarbarewar zamantakewar aure tsakanin ma'aurata to kuma mun tabo bangaren matan mun tabo maza amma dukkan ku kun yarda da cewa mata ana dan kokarin koya musu tarbiyya yadda za su zauna duk da yake ba duka ne akan yi sa'a samu iyaye na garin da su ga musu abin da ya kamata ba to amma ba daga bangaren maza naji kun nuna cewa anya ana samun akasi da inda ake tunanin shi namiji kaman da ilimin zamantakewa aure yake haifu wasa ko haka iyayen suke gani saboda haka ba mai zama da shi ya koya mishi tun kafin auren kuma idan ya auren ba sa sa ido a ta bangaren shi amma fa sa ran ma a ga matar in har tana ma walwala to akwai matsala a ta bangaren dangin miji an fi son a ganta cikin takura
to a gaskiya malama Binta bangaren da yafi ba da gudunmawa a wannan zamanin a bisa abubuwan da suka bayyana gare mu
na
lalacewar tabarbarewar aure gaskiya matsalolin sun fi girma a bangaren maza duk da ba a taruwa a cewai bangare ɗaya kadai ke da laifi ai karfe ɗaya baya amu in ji Hausawa amma mafi girma ba da gudunmawa wurin tabarbarewar abubuwa mu abinda ya bayyana mana wurin mazan ne so da yawa zaki iske uba a gidan shi bai daukan haƙoƙin iyalan shi gaba ɗaya yanda ya dace
to
domin shi fa auren nan fa ba a yi shi wai an ban makara zuba ba
komai da ka'ida
komai yana da ka'idojin shi to kuma sannan shi fa tarbiyya ba wai da baki kadai kake isar da shi ba tarbiyyar da aka ba yara a aikace tafi shigan su
tafi zama
a kwakwalwar su yanda suka taso suka gani to majority sukan taso su iske iyayen su ana tauye musu abubuwa da yawa wani ma dan ba ma ya ganin uwar shi ba uban shi in kika kwatanta misali lokacin da aka yi taba zaman gida din nan da aka dawo da mazaje gida akwai yaran da lokacin corona ne ko akwai yaran da a wannan lokacin aka rika samun abubuwa da yawa wani sai ya shiga daki sai ya kurma ihu ya fito da gudu lafiya wani kato ya gani a dakin mamarsu saboda menene bai saba ganin uban shi ma a gida ba saboda uban kafin yaran su tashi bacci ya fita wani
to ina ko wannan zai samu tarbiyyar da ake zaman takewar aure
ki gane min hanya sai kuma sun yi bacci zai dawo kuma sannan wani ai wannan situation din da ake ciki baya iya dauke ma iyalan shi abinda za su ci yau gobe yau safa da rana da dare kuma iyayen shi da wacce zai aura yanzu hakurin su da juriyar da abubuwan ba iri ɗaya bane ita uwarshi a gida za ta karshen ta ita ta san yanda take kurkulla wasu abubuwan bai ma sanya ake yi ba shi ya sani uban bai ma sanya ake yi yaron ke tafi da abubuwa na rayuwa ba ana nan yaro a bige-bigen shi ya buga nan ya hada ya zo ya kai mazaunin da ya hada abin da ya shafi aure ya hada yayi auren shi to a lokacin ba ma ya tunanin wai baban shi zai sa mai baki a cikin hidimar gidan shi da wasu abubuwa shi ba kan ya kawo wannan matakin ai yana ganin abinda uban yake yi a gida
kuma ya tashi aure shi ya maka
yawa karshen ta su suke bugabugar rayuwa su buga nan suke wannan to yanzu shi zai zo ya ce mai ai ga yanda za a yi shi ma uban karshen ta hankalin shi ma ba akan shi yake ba koda abin zai zo
kuma ta tafishe shi
kawai majority kusan abinda
aka ita kuma uwar fa
wace uwa ke ita uwar miji to kinga duk an saki
ya bata san zafin ya mace na ya mace bane idan ta ga yana cutarwa ta yi mishi
madafa ai majority mu ma a nan gurin inda muke samun matsala kenan kuma babban matsala inda yake faruwa antibinta ai an ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa ita mace haƙoƙin nan da aka ce kaza da kaza akan namiji yake daga lokacin da namiji ya sake su ya bar su akan mace wallahi ba za ta iya ba abubuwan za su lalace ya fi karfinta ba muhallinta ba ne a bata dai a muhallinta duk da dai an ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ko aka ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa aka ce ar-rijalu ar-rajulu ra'in fi ahlihi aka ce namiji ne kiwo ne a cikin iyalansa aka ce wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi kuma za a tambaye shi akan abinda aka bashi kiwo sai aka ce wal mar'atu ra'iyatu fi baiti zawjiha mace kuma mai kiwo ce a cikin gidan mijinta
cikin gidan ka amma kuma tana da mai kiwon ta na sama
dole ai kaman mataimakiyar shi ce idan ya fita abubuwan da ta gani waɗanda za su bujiro waɗanda ba su dace ba da bene in ya zo in ta iya controlling alhamdulillah in ya zo duka ya ce alamuku albarka abinda ya gagare ta in ya zo dole uban ne zai shiga har ma wani abu kika an ce ma yara in kar ku bari baban ku ya ji maganar nan idan ya ji da ni da ku duk ba za ta mana kyau ba sai kiga duk an
tsoronta
yawa ana tsoron kada ya shigo ya ji misali to duk ba wannan binciken wani dan ma zaki ga an waye gari ma ba a gidansu yake kwana ba shi yaje ya nema ma kanshi gurin da yake kwana har ya taso to an kawo mazaunin aure an ce zai yi aure bai san ni aure ba bai san hakokin aure ba bai san ni kuma an dauki yarinya kila iyayenta ita kuma sun yi kokari kuma inda nake samun matsalan nan antibinta sai ki iske ina da yaya maza da mata sai in zauna in ba macen duk abin da ake bukata na aure na tarbiya ban ba mazan ba wai ina san in na aurar da ita in ta je gidan mijinta zauna lafiya sai in je in ba dan da shi kuma bai samu abubuwan da ake bukata ba sai matsala ta biyo baya ni kuma nan ƴaƴana maza ban ba su ba wai saboda ba ta wa'iz za a kawo musu ba ai a haka muka hadu muka rusa abubuwan
shi yasa nace lallai
saboda ai muna haifo ƴaƴa maza da mata da kanmu muna da laifi ai shi yasa nace miki bangare daya bai daukar laifi
to dai mazan dai ba a mai da hankali kuma su ne jagorori
manyan matsalolin
tabbas
sai kiga kuma shi dan namijin an zauna wani dan ma sai kiga an kai ga yin aure ko wankan janaba ma bai iya yi ba bare ya koya ma matar shi ya ake wankan janaba in an yi aure
misali kila a ce namijin nake da ilimi ba macen ba ina ganin kamar za a samu
zaman lafiya da ba za a samu matsala ba ai in namiji ne yake da ilimi to filmin ba zai samu ba
zai ma fahimci
da maimakon Allah duk ita kanta uwar dama yana seta ta ne ita kanta ai ita kanta da aka ce ma an yi ta daga hakar kari karkatacce wace ake jiran
ita ya mace kai za ta seta
to sai ki iske so da yawa matan su sun fahimci abubuwan akan
maza suna saka zauna lafiya amma sun fahimci
akwai rauni na diya mace ai mace ba namiji ba ce ba za su taba zama daya ba so yana nan da girman nan nashi da Allah ya bashi da matsayin nan nashi to kuma sannan rashin ilimin nan yazo kuma ya tauye shi a wasu abubuwa to kinga dole ne za a rika samun matsaloli ita kanta duk sanin da take da shi da kokarin da take da shi za ta wahala wurin ganin abubuwan sun
ga nauyi
biyu ba ai sa'a ba kuma abin sai ya zama nata a karatun da wasu abubuwan ma sun zo dai sai a hankali duk sun zo sun zama aban za astaghfirullah
Bahaushe ya ce ai taura biyu ba su ba sa taunuwa
yawa
mazan nan fa su ne za su rike to ai maza su ne ma auren
kwarai da
su ne me yasa zaki ganin dan aure ya tashi yarinya ba uba ko abu a ce Allah sarki ga ranan maza idan aka zo maganan aure maza su ne jagora su ne ke tafiyar da komai su ne ba su bata lokaci
tabbas
ai din namu daga baya ne su ne kuma za su tsaya idan rigiman ya tashi na aure
tabbas
za su shiga ciki
ko na mata ko sun yi shirman su
sun yi shirman
su ke rike kan suna ma daukan kuma tan ma shirman mu
sa'annan akwai wani babban abu da iyaye suke sa ma yara su sa musu a zuciye su dangin miji ai gidan dan uwan ku ne ku shiga abin ku
ku yi abin da kuka da haka yake wannan
kuma daga wurin iyaye ne
daga wurin iyaye ne yaro ya zo ya ta shuka rashin mutunci ma matan dan uwan shi idan kuma ta bude baki ta yi magana sai a ce ita ce mare mutunci haudu ba ake a ce to zaka rabu da dan uwanka ne akan matanka
haka ne
kuma gina san zuciyarsu su
ka ne zuciya ne ma yake kawowa
to da karshe mu ba da shawarwari ga iyaye mata da iyaye maza mu watan da iyaye akan maganan rawar da suke da shi mai muhimmanci a zamantakewar auren ƴaƴansu
to iyaye dai magana dai ɗaya ne dai da wannan maganan iyaye su dawo su rike girman su ne su zama masu kawaici da hakuri da daure ma zuciya idan suka ga an yi aikata abin da ba daidai ba su tsawata daidai gwargwadon iyawa ko macen ne ko da dan sun ne ko da surukan su ne duk wanda yayi abin da ba daidai ba a yi shi domin Allah ka zaunar da yaran ka hada su kai masa nasiha daidai gwargwado kakka kalli samu da yawa abin da ke damu mutane kallon wane yana da kaza ba zan iya gaya mishi kaza ba ko kuwa kan kalluwa ne in ya kalli na garin shi ya baci in kasa yin magana to ba shi bane da za a dawo duka a koma al'adar mu na gargajiya na Hausawa Hausa Fulani muna da kawaici kawaicin nan yana da amfani a dawo a rike shi an yi abu kai domin Allah kakka sona ka kai kadai in namijin ne kakka ware dan ba danka bane ka goyi bayan naka in mace ne ita uwar miji ka ta kyaru wannan ta nuna duka daya nata ne ta hada su taya musu fada daidai gwargwado shine yake zai kawo mana maslaha
abinda zan kara akan abinda tace shine ya kamata iyaye ni iya kokari da Allah mu duba wannan gabar yaran mu maza kafin su kai ga aure mu dinga kokari iyayen mu dinga tabbatar da cewa sun san menene aure kuma menene haƙoƙin aure kuma su san girman auren da za su dauko a kansu kuma mu tusa musu tsoron Allah da sanin muhimmancin kiyaye abinda duk ka sani kai kokari iyayen ka kai adalci da kyautatawa gurgudan ikonka ina ga idan aka bi shawara da ita Hajiya Safiya ta bada da kuma kiyaye waɗannan abubuwan za mu samu sauki game da waɗannan matsalolin insha Allah
to kamar yanda dai malama ta faɗi ni ma na dora akai ta sa maza a gaba a nuna musu abin da ya kamata su aikata da amanan da aka ba su domin wannan yarinya da aka ba su aure amana ne su kuma iyaye su ma amana aka ba su dan ba a dauko da daga jeje a zo a ce kawai na baka mata dole sai
an san ma an aife shi
yawa sai an nemo silan shi tukunna to yanda kai ma aka baka amana ka rike uwan yaran har kuka kai ga kun haifi wannan yarin to ku rike amanan wannan ya da za a kawo muku ita dan albarkacin ku ne aka ba dan ku halayyan ku ne yasa kila aka kalla aka ba dan ku in ma ba shi bane to ku kokari ku sa
haɗa ta sa an haɗu
yawa
sai a zauna
to sai a tsaye da gaskiya addini shine kan gaba dan Allah mu bi yanda addini tace idan muka bi addini to komai zai zo mana daidai komai yana tafiya daki da daki an riga an tsara mana shi to mai kokari kan mai rayuwa irin na agwagwa ni irin na kaza wanda take taka danta ba dan wai ba ta san shi ba gaskiya ko agwagwa ƴaƴan ne ke jagoranta suna janta tana bin su to mai kokari mu yi hakan kwanciyar hankalin mu ne idan ƴaƴan mu suka zama masu jin magana kai mu sa shi ma a cikin addu'a Allah ya sanya ya azurta mu da biyayyen ƴaƴanmu su zama masu jin magana shine babban matsalar da muke amma kafin nan sai mu duba bayan mun ji maganar iyayenmu to in ba mu ji ba sai mu koma mu rika jin maganar su kuma ba sa nan ne mai ta istighfari domin Allah ya shirya mana gaba
ma dalla masu sauraron mu kafin mu karkare shirin namu ga wakiliyar mu a Ghana Hawwa Abdul Karim ta Young Pioneer a filin kwalamar mu tare da bako da ta gayyato mana.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu, barkan mu da kasancewa da ku a cikin shirin mu na kwalama. Muna tare da bako tawa, ya sunanki?
Hajiya Azumi.
Hajiya Azumi, yau shirin kwalama wani abinci zaki muna?
Ni muku
Subani yanzu ya shahara a shafukan sada zumunta saboda abincin mutanen arewacin Ghana gani. So muna ji me ya kamata mu ci ta nemi sannan ta yi Subani.
Haka nan ne. Bari miki bayani sheki gani. In kina so ki Subani sheki shiga kasuwa. Kika shiga kasuwa sheki sai wake. Wake da kike so ni je ni nan na ne kide su wake da kin sai wake ki ka zo sheki je da shi manika shi annika aka nika da zafin shi baki yake sheki aje shi iska ya buga yau zaki yi ungobi zaki
wani nikan ciki ya nika ya
kaman gari masara yanda ake nika gari
sangari
gari kaman yanda ake nika
ba da ruwa ba
sai sa zaki nika shi gari nika nika gari to yanzu zaki zo ran da zaki sheki nemi tukunya karami ka nemi tukunya karami sheki sa ruwa kadan sheki diba gari in kina so sheki in kina so yayi danko sheki bi da kwankwanci kadan ki gama da shi garin kwankwanci kadan ki gama da shi sheki ita samu tukunya kika aje sheki dama kadama kika duba sheki kawo muciya ki aje ki sa tukunyan sakakanin kafafu sheki ta tukawa kina bugawa zuwa can kizo kika kuma shi ya tashi kuma inda zai tashi yanda ake so ya a gauko sai ya tashi aka sheki kin tun yi ruwan kan wanki kin aje ga garin gishirin ki aje sheki duba sheki zuba ruwan kan wan sheki kawo garin gishirin ki
cikin me zaki zuba ruwan kan wan
cikin inda yake buga
abin da kike buga
eh garin tubanin
da kike shi garin tubanin gari da kika dibo
na sa ruwa
cikin ruwa sheki buga
da muciya
buga da muciya kamar yanda ake buga kose
eh sheki kawo ruwan kanwa sheki zuba ki kawo garin gishirin ki zuba in ganye zaki da shi roba ne ina gare ki in ganye ne sheki tsara sawa kina dunkulewa kuma kamin ki dafa shi sheki bida tukunyar da ki dafa kin bida itace ta sheki ku cross
ki jera kasan silban da zaki jera abincin kin sannan ki kawo
wani kwatsaku
kuma kawo kwatsaku
ki rufe saboda zafi
da
ke sa ruwa kadan ruwa bai kai bisa ruwa
idan na fahimci idan kin ji ta silver ko tukunya sai ki kawo ruwa kadan sai ki zuba
ciki
sannan sai ki kawo itace sai ki jera ya rufe ruwan kadan sai ki kawo buhu
kwatakku
buhu sai ki zo ki rufe kuma wannan itacen da kika
sa lokacin da ruwan ya fara tasowa lokacin da kike je da shi kina jera
abin da kika daddaure
kina jerawa
idan cikin roba ne ko cikin
ganye ne kika kare kika jera kika kare shi ki kawo ruwa ba ki rufe sheki rufe sheki na sheki bar kan lokacin da
ina rin zai dafa abinci yana kai awa nawa akan wuta
bai kai awa biyu sai ki bude ki duba ai taushi ya yake ki yanka ki duba in ki yanka ki duba
ya nuna sheki sauki
wurin ki taki fara cire wake bida abu kun flax ne sheki na saka kina saka ka kare sheki sauki tukunin ki ya kare inda ki kare ka kare kuma sheki bida yaji ne ka je sai a times ba tankwa ciki sai ka so yajin ki sheki nemo garin tankwa
sosai
sheki nemo magi da kishiri ki barbada sheki dai daka cikin
ki hada su
ki hada sheki na sheki kawo mai ki girka mai ki je ko silba ki girka sheki zuba mai sheki yayyanka albasa bar shi zafi ka kare sheki zuba
ki zuba albasan cikin mai zafi
sheki na
wato ana yi mai cin dan wake
tare eh yanda ake dan wake aka yake mai
da a ci shi da mai da yaji
kawai ya kare
bani da mai da yaji
isa duka kenan
To masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka jimriyoyin su musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Hawwa Sharif da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayan sa wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.